Murya Amurka a Washington DC.
Sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a Radio Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Daula Salim.
Masu sauraro a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau 23 ga watan Oktoba na shekarar 2018 zamu magana ne akan ayyukan ofishin ba dalibai shawarwari a makarantu.
Shi ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa, sannan kuma baya samuwa sai da tsari daban-daban. Kamar bai yiwuwa ka zo ka samu yaro ka karantar da shi ba tare da kana ba shawarwari ba, domin mutane sun kashi daban-daban. Wani zaka yi mai karatu lokaci da ya dauka.
Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Ehikaya ya tattauna da wani ƙwararre akan ayyukan ofishin bada shawarwari a karatu a makarantu, Saifullah Umar Kira.
Haka kuma wakiliyar mu Binta Ibrahim daga Kaduna ta tattauna mana da yaran 'yan makaranta a zauren muhawarar yau da gobe.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce ya kuke ganin kokarin ofishin ba da shawarwari ga dalibai a makarantu, ga yadda kuma kuka ansa mana.
Sakon farko ya fito daga Yazid Tahiru Mani, yace yau da gobe wannan ofishin yana taka muhimmiyar rawa wajen dawo da martabar ilimi da kuma da'a tsakanin dalibai.
Sai sakon Abubakar Ayuba Mahanki, inda yake cewa salam yau da gobe, hakika wannan ofishi yana bada muhimmanci musamman wajen dalibai masu son yin karatu.
Sai sakon Umar Adamu Katagum yace tabbas suna kokari sosai, amma duk da haka akwai kalubale da suke fuskanta daga wajen masu ba su shawarwarin.
Sai mai turare Godabi, inda yake cewa yau da gobe sai Allah, a gaskiya wannan ofishi na bada shawarwari ga dalibai a makarantu, na da muhimmancin gaske kuma yana baiwa dalibai kwarin gwiwa ga karatu.
Sai sakon mu na karshe ya fito daga Sabiu Musa Isa yace salam, kuna nufin Guardian and Counseling, gaskiya duk makarantun da ba su da wannan ofishi ya kamata a tursa samu su samar da shi.
To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni.
Da farko ga tattaunawar da Nasiru Adamu Ehikaya yi da Saifullah Umar Kira.
Yau sauraron mu na yau da gobe yayi bakin matasa 'yan makarantar sakandare, kuma yau zamu tattauna ne akan abin da ake cewa guidance and counseling. Wato
ina tare da Malam Saifullah Umar Kira, wanda yake malami ne wanda yake koyar da yara har ma dai manyan wani lokaci, kazalika yayi karatu a nan Najeriya da kasashen waje. Malam Saifullah, me zaka ce kan malamai ko kuma in ce jami'ai masu ba da shawara da jagoranci a makarantu da aka fi sani da guidance and counseling?
Shi ilimi abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a rayuwa, sannan kuma baya samuwa sai da tsari daban-daban. Kamar bai yiwuwa ka zo ka samu yaro ka karantar da shi ba tare da kana ba shawarwari ba, domin mutane sun kashi daban-daban. Wani zaka yi mai karatu lokaci da ya dauka, wani kuma zaka maimaita su biyu dauka, wani sai ka maimaita ka dingaye, wani sai ka tsaya akan shi tukunna kana magana me kake nufi. Yaro wani zaka yi karanta mai su daya ya dauka shikenan ya haddace. Yanzu akwai yaron da na sani in kai mai karatu su daya ya iya, kuma ka tambaye shi gobe zai karanta wa wannan karanta masa. Amma yayin da kake karantar da shi ka kalle shi zaka bai tare da kai, yana dan wasa haka. To amma in ka hana shi wasan kai mai karatun ba zai gane ba. Ka hana shi wasa ka ce dole sai hankalin shi ya dawo a wurinka yana kallon ka, to kaga mai karatun ba zai gane ba. amma an ka bashi na dukar da kai yana so sa kera yana juya kai mai karatun ya dauke shi kenan kuma zai karanta maka gobe in ma sati mai zo ka tambaye zai ga maka abin da ka faɗa amma kuma wani yaron kai mai karatun ka dinga yi masa kai masa bai gane mai kana ba sai ma ka dan kokarin ka zare masa ido tukunna kana da ƴan dabaru kana ya samu iya to in ka dauki irin waɗannan in kawai zaka bi da irin wancan yaron na farko da na biyu ka ce karatar da su lokaci daya to dole zaka cutu wani zaka samu wannan shi ya iya wannan bai iya ba daka dole sai da sharwori ka gane meye wannan yake so me wannan baya so wanda yanayi zaka dauki wannan ka goma su ka hada su biyu ya kasance sun gane a lokaci daya dukkan dai wannan yana komawa ga malamai dole sai ka samu malami wanda ya san abin da yake tukunna shi malami zai kira dalibi ba shawara ga abin da ya kamata kai ba kawai ganin abin mutun kaga yara guda 100 a aji dai suna karatu sannan kuma duk a ce a tafi da su a karanta ko sun gane ko su gane ba ta ba kana wani kadan yake so a tura shi ba shawara ya gane wani kuma dole sai an danna shi da karfi kana gane to amma a taka tafi abai daya ga baki dai ba za ga yanda ka dosa ba cikin mutun 100 a samu mutun 5 uku sun fahimta ai ba ya nasara ba amma akalla inda shawarwari aka samu su mutane ko malami suna ba da shawara wani dalibin yana da yadda mu kana karatun hankalin sa ba urin ka yake ba girma karatun ba kallon ka yake ba gida kana faɗa ma gashi a zaune na kallon ka amma hankalin a waje yake da duk damuwa gida tunanin kwalle yake gida wani abu yake tani amma ka kira shi ka ba shawara ai kamata in kana karatu malami ka saurare shi kai kaza ka zo da littafi an faɗa ka rubuta da sauransu wannan shawaran zai taimake shi da kamata
sifullahi idan aka duba wannan ma kafin mu shiga manyan makarantu kenan kamar ya nuna daga primary zuwa kamar karamar secondary nan ne za a ce ake samun yara da zukatan su za su yi koma kan wasa ba sa mai da hankali wajen karatu ko ba sa fahimta da wuri
galibi irin waɗannan shekarun da primary secondary daga shekara misali 7 abin da yake shekara 16-17 lokacin mutum ke gama primary secondary gaba ke wannan shekarun su kowane shekaru 4 duk abin da mutum zai samu na karatu na kwarancewa a lokacin ya kamata a ce an takura mutum yayi shi in ku aka saki yaro ba shawarwari aka kyale shi to kowane irin talalabo a nan wannan zata ja shi ya iya samu dukkan kowace irin matsala a wannan shekarun ake saita mutum a ba shawara yadda ya kamata ya zai karatu na farko ko da takurawa ne da dan tunkudawa da dan ƴan dabarun da ya kamata da ya fahimta ya samu ya san sai ta yi karatu wanda marhala ta samu kuma high institution wannan dole sai da shawara baka dukan mutum a lokacin baka yi mitsawa dole sai da shawara da kuma ƴan abubuwan da ya kamata matsinsa ne mai hankali ka gane amma mataki na secondary da kasa wannan dole sai da zara ido ya gane cewa kana sulta wato kana da iko a kansa in yake zaka hukunta sa to lokacin zaka ba shawara iya dauka ga abin da kake nufi
akwai makarantar da na sani lokacin irin kwalejojin ilimin na ana sa wani sashi ko wani mutum kwararre guda daya wanda yake zaune a office idan dalibi yana da wata matsala ba ma sai ta karatu ba ta rayuwa ma zai iya zuwa ya same shi ya tuntube shi ya ba shi shawarwari
wannan makarantu suna da muhimmanci akan haka saboda shi karatu na da wani abu dole in akwai akabat wanda suke akan ka karatu bai ganuwa musamman wanda yake institution wuri ne wanda yake haduwa wanda rayuwar da baka saba a baya kana karbi baka je ka shige ta wuri ne wanda ba wani wanda zai zage ka ba wani zai takura ma kai za ka yi abin da ka gani ya wuri ne wanda akwai ƴan mata akwai samari duk suna hada wuri ɗaya daka lokacin kowa yana yin abin da ya ga dama ne zaka samu wanda yake secondary ya to ya zo institution da yana karatu amma sai zo saboda ganin kowa na abin da yake shi ma sai ya aje wannan sai ya gina da wani yanci ne abin da ya ga dama to yana da muhimmanci sosai irin wannan makarantun ana samu masu ba da shawara a kira mutum a ba shi shawara ga abin da ya kamata kai ga wanda ya kamata kai sai ga wani tanin wurin ya samu sai ti ya cimma gurin abin da ake so
Saifullah ya sani na cikin manhajar koyarwa akwai wannan darasi na shawara da jagoranci wasu makarantun suna nan dage suna yi wasu kuma wataƙila ko ba wadatattun malaman ne masu ɗaukar irin wannan darasin ba mu sani ba a irin wajajen da kake aiki a kake ganin irin wannan aiki na shawari da jagoranci
a gaskiya ka'ida manhajar ta ilimi akwai wannan sashen na guidance and counseling gaskiya akwai su akwai wasu makarantu amma yanzu saboda yanayin da ilimin ya zama wasu makarantun gaskiya ba a samu amma na samu makarantar da nake akwai wannan sashen akwai mutane malaman da ake dauka guda biyu aikin abin da suke kenan makarantar wa suke ba amma sa dan zagayawa ko da shi in sun ga yaro ya fito zai fi tsari su kira shi suna dan shafa kanshi suna dan yi mai magana ya shiga aji in sun ga ya fito yana kuka a tambaye shi ke damunsa in sun ga ya cika wasa da wasu kira shi office a zaunar da shi a bashi ruwa sha a tambaye shi mai damuwarsa ta hikima a shigar da wata hikima sai a yi mai dabara sai a nuna masa abin da ya kamata ba ma shi sai ya gane ma me ake nufi akan haka ba sannan malami shi kanshi mai karantawa zai kira wa ɗalibai rinka tambaye su me ya kamata in kun gama karatu ku so ku zama zan na tuna da wani aboki na yana da ɗalibai yana karantar da su sai ke tambaya kai in ka gama karatu ne kake so ka zama kowa ya bayani sai yace sai yana so ya zama chairman local government sai ya tambaye shi me yasa kake so ka zama chairman local government sai ce so yake dan ya zauna kuɗi idan na dala shi bai gane ba ke so yake da samu kudi dora kudi da sai hukan sai ya zauna
to gaba daya
sai ya ga gane me yake nufi sai ashe ana cewa mutun ya ja kaya ya danna kudi to shi ma so yake danna dala ya dauki kudi ya aje ya hukan sai ya zauna
wato wannan ya nuna in ba an dage ba fa daga nan ma ke koyon wannan harkar rashawa din nan da yake magana
eh to sosai a wannan kage shi yaron abin da ya fahimta ah to an cewa ne ya zauna kaya ya zauna kudi kenan kudin diba yake daura aji kaga tun a yaro na karami an sa mai abincin zuciyarsa shi nan gaba shi ma abin da ake ciki na tasa halin corruption shi ma ya dauki wannan mataki ci gaba da yakan haka alhalin kuma gida ne tarbiya so yake daura mai tarbiya kan abin da zai kishi gaci
zaka taransu wasu yara kafin fada kan jami'a kenan sun fi kwarewa ta wasu bangarori da makarantu zaka ga suna da gonaki zaka ga wani in an zo gwada tafiya gona shi zai ji ya fi kowa iya shuka wani kuma in an fito irin wasannin nan da ake na shakatawa kafin a ci gaba da koyarwa zaka ga ya gwanance wajen harkokin wasanni amma watakila abin da ake aji baya ganewa
to ai da ma mutane ba su zama iri ɗaya gabaki ɗaya ba kowa akwai nasibi ne rayuwa da Allah ya sa masa wani shi bai gane karatu akai shi makaranta ya iya shekaran shi ba zai gane karatun ba shi kawai harkar sarrafa kudi shine abin da ya iya da zaka bashi 1000 zai iya juya ta zama 2500 zuwa wani lokaci amma ka zauna da shi kace iya karatu shi wannan ba zai iya ba na san dalibin da mun yi karatu da shi a kasar Ghana ya zauna ya riga ni zuwa amma har naje na gama na graduate yana wurin a karshe sai da kusan shekara 7 cikin na 8 kana gama degree kwata kwata bai san karatu kuma da kokolwa zai iya karatu amma bai san karatun
wasu yana da basira amma rashin shawarin ya zauna ya maida hankali shine da masa kin
asalin basira ana neman dan baiwa ne shi amma karatun ba a gaban sai yake ba shi akwai abin da shi kudi kawai ke so tara kuma ya kasuwanci in ka bashi kudi zai juyawa ya dan yi abin nan haka to shi amma kuma su iyayen su suke karatun shi kuma bai san karatun kaga irin wannan kamata yi misali da ya tsaya bata lokaci akan karatun da bai yi shi ba gare kuma ya kasuwanci wanda zaka samu dalibi ne ya koyi harkar noma ka zo da shi aji ka bashi biro shi so yake miki kumbuyo noma da shi shine biran shi ko kuma ya samu wasu ya koya masa yadda ake harkar noma wani shi kuma ya iya kiwon kifi wani ya iya harka daban wani a can bai iya wani da abubuwa da dama da sauransu
wannan tukumai wato nan gaba ya fi zuwa sai a masa babure ya dinga zagawa gari kenan
eh kamar nake tambaya wani yaro ce mishi ya gama NC yanzu baban so yake ta digiri so da baban kusan director ne ma misali a jiha amma shi yaron abin da yake so ya gaya mu yace malam ni so nake babana sai mun lafka in kama hanyar Lagos tun hanyar inda wani ci mai
zai lafka
wata mota ce irin J5 din haka mai J5 wanda yake taya hudu kenan haka wanda yake kwasa kare ta shi abin da yake so ya haira mota nace mai zakai da mota ga baban ka zai dauki nauyin ka kaje kai karatu kai NC yanzu kaje kai digiri ba ku kwandalarka ka dawo samu maka aiki yace shi wallahi bai shawo shi kawai so yake sai mai lafka ya kama hanya
to wannan kenan Saifullah akwai wani kuma labari ma da zan baka kwanan nan cikin kafin hanyar mu ta fada manyan makarantu akwai dalibai na wata jami'a da suka fadi jarabawa saboda lokacin jarabawar ba sa lura ka san kowace jarabawa akwai doka da rubuta dokoki za a ma watakila ba da lokaci sai kun karanta dokokin a jikin takarda kafin a fara jarabawar a ce misali ana buƙatar ku amsa tambaya uku amma tambaya ta biyar wajibi ne ko kuma ta ɗaya wajibi ne da sauran tambayoyi uku to waɗannan wasu daga cikin ɗaliban su suka tashi suka amsa tambayoyin gaba ɗaya saboda wasu sun gane darasin wannan yasa suka faɗi jaraba ba don mu ba su ci bane saboda saba wannan dokar kaga wannan ya nuna akwai kamar rashin daukar shawari ko kuma watakila ba sa samun irin waɗannan masu ba da shawarin shi yasa ba sa bin doka
to asali rashin samun control mutum ɗalibi a tsaida ka inda ake so ka tsaya asalin shi karatu ai tarbiya ake baka kowane iri ko na boko ne su ake baka tarbiya yi kaza lokacin da aka baka umarni eh ka zo zaka yi jarabawa kaga duka ka iya amma dokar da aka baka kila ta dai an ce dole sai ka yi ta akwai hikimar da malami sa so ake ka jarawa hankalin ka a gani ta biyu ta uku so ake ta maka amma ta kai sai ka kyale ta kanan ka batta to amma ganin misali duka na iya sai yanzu in yi gaba ke da kaga rashin shawara kenan amma wanda da shawara misali an san ka iya dama so tunda amma karatu ana tunanin cewa ka iya amma so ake misali ka dauki wannan ka aje wannan wannan shine amfanin ba da shawaran kenan dauki wannan ka aje wannan
damuwi na rayuwa Saifullah irin na yau da kullum din nan. A wasu dalibai za ka tarar wata kila ba su da kuɗin kashewa ma na yau da kullum, wata kila wasu sun shigo ma suna jin yunwa. Da yake ma makarantu sun kan da wasu akwai wanda ake ba da abinci, amma jami'a babu irin wannan. Wannan irin kunci na tattalin arziki yakan sa wasu dalibai ya zama ba sa kwantar da hankali su iya samun dama su yi karatu.
To madalla, yanzu sai ku biyo mu domin mu saurari tattaunawa Binta a zauren muhammarar yau da gobe.
Yau zauren mu na yau da gobe yayi bakin matasa ƴan makarantar sakandare, kuma yau zamu tattauna ne akan abin da ake cewa guidance and counseling, wato ba da shawarwari da kuma jagoranci da bi'un dalibai a makarantu. Wannan kuma aiki ne waɗanda ake ba wayansu jami'ai na musamman wanda ake ce musu guidance and counseling officers, wato jami'i wanda yake kula da ba da shawarwari da kuma ba da jagoranci ga dalibai musamman waɗanda suke dan da tasgaro a damarin karatunsu da kuma rayuwarsu baki daya. Kuna secondary school ne ko da kanku?
Eh.
Ashe muna da miyosu na kusa.
Kani jira mai.
Jamil Muhammad.
Rabi'at Ali Ibrahim.
Nan na son ma in sani ne, shin kuna ma da ofisoshin wayannan jami'an na GNC in ji bakin naku na yara ku san ce GNC? Ni ma barin dana. Kuna da GNC a makarantunku?
Eh, muna da GNC.
Me kenan ke nufi ba?
Ni kenan guidance and counseling.
So kuma ofisin namiji ne ko mace a makarantunku?
A ko ina za a iya samun mace ko namiji a cikin shi? Amma mu da kai mace da kai namiji
biyu kuke da
ke guda biyu muke.
Sai tabbas ni ma akwai, amma kuma ni namu namiji ne.
To menene kuka fahimta game da aikin wannan, wato ita jami'an ba da shawarwari da jagoranci ga dalibai a makaranta da ake cewa GNC officer, menene ana ku fahimta kuke ganin aikin ta?
Shi dai guidance and counseling a kowace makaranta gaskiya yana da matukar amfani, musamman ga daliban da suke masu irin ta'ammali da banzayen abokai, ba sa yin abin da yake kawo su da dai sauransu, da kuma waɗanda ba sa ganewa game da karatun da ake koyar da su, ba sa kuma waɗanda dai suke gabaki ɗaya kawai ba sa yin abin da ya kamata, ba su mai da hankali akan karatun ba. To guidance and counseling office yana da matukar amfani akan su, saboda akwai dama, suna da wata dama ko kuma sukan yi kokari su tabbatar da cewa sun mai da mutum kan hanya turba ma'ana wacce ya kamata a san rayuwar dalibi ta kasance akan haka.
To dora mishi bulo suke yin?
A'a, ba wai ina nufin suna dorawa mutum wani abu na kaba, kawai akwai wasu experience da suke da shi waɗanda idan har mutum ya je neman wani abu gare su,
wato suna da wani sani na
yawa, da kai wani sani da suke da shi. Idan har mutum yana da matsala akan wani fanni ko da a ce na karatu, wani course baya ganewa, musamman mathematics, wasu makarantun abin da yasa ba a gane mathematics wasu daliban su ne ba su mai da hankali ko kuma sun sa abin ne a ransu cewa ba za su iya.
Kai kun ce mugun ciwo mathematics
gaskiya, haka wasu suke dauka, amma wanda duk ya dauki abu da matukar wahala to gaskiya zai ba shi wahala. Dan idan ka je gurin guidance and counseling game da irin waɗannan kisa-kisan, yakan baka shawarwari akan idan kana tsoro duk abin da ka sashi a ranka zai tsorata ka, to tabbas zai zama abin tsoro a gare ka. Amma idan ka bawa abu sauki, to tabbas zai zo maka da sauki. Sukan dora mutum su gane cewa shin malaman ne ba sa koyarwa yanda ya kamata ko kuma shi ne baya ganewa yanda ya kamata.
Jamilu, ana ku makarantar, menene kake ganin ayyukan da suke aiwatarwa a wannan bangaren?
To su gaskiya wannan suna da mugun amfani sosai, saboda
kuma irin naku na bakin naku.
No, ina nufin suna da matuƙa amfani sosai, saboda kamar yadda dalibi haka idan suka ga yana yawan wasa da ana lectures, so suka
yi koyarwa kai wannan level din ba da abota shiga jami'a ko
idan ana koyarwa suka ga baya mai da hankali sosai, to gaskiya suka kira shi su mai nasiya, kuma ya kasance dalibi baya ji a school,
suka
mai kirniya wanda baya ji, yakan tsokano wannan da kiwancan ya maki wancan, to suka sa ido a kansa. Idan suka ga abin nan nashi yaki cinyewa, to sukan dan kira sa su mai nasiha, saboda su a matsayin su na GNC nan sukan ga tabbas ya kamata a ce sun same shi su mai nasiha ko ba komai dan ya gyara rayuwar sa.
To kana ganin duka baya ba zai iya gyara wayannan mutanen ba ko sai ga dan san kansu sun shiga ciki?
No, kai ki manta shi duka wani lokacin yakan ziga mutum fa.
A'a, ba zan manta ba, ai ba ni ba ta bangaren nake ba.
Gaskiya ce duka wani lokacin in dai mutum ya ga an ce za a mai duka ne akan abu, to yakan ga wannan aibiyar ma kamata ma a ce.
Ba su san irin kuɗin na irin
ta zo din nan bulala nawa ne mutum yi ta
shine mutum bai cika daukan wannan boyin su da dama
Allah ba kwa tsoro
no ba wai kallon mu ba gaskiya kamar su wa'in can dai wa'in da ba sa jin magana nan to sukan ga wannan ai wani abu ne daban amma dai to a kira su in suka kira suka musu nasiha to in Allah ya da wannan nasiha da za a yi musu wa'in su ma in ba su dauka ba su za a dauka ba kuma gaba ɗayan san Allah ya da su dauki wannan nasiha da za a yi musu
an taba yi a gaban ka kaga canji
eh tabbas an taba yi a gaban na ga canji saboda su kai wa'inda muke dan tare da su a cikin nan wa'inda na ga ba sa jin magana to in dai aka kira su aka musu wannan nasiha to in Allah ya da shi ga mutum a hankali ya canza halayen shi
ba tare da ya sha bulala ba ko an tara shi assembly an wulakanta shi
ba wannan magana su da kansu da suke samu su shawo kan abin su
raba akwai lokacin da mai bada shawara ya taba kokarin janyo ku musamman ƴan mata a jiki dan ya fahimtar da ku harkar rayuwa musamman yanzu ku ƴan mata da a daidai wannan lokacin yanzu ne lokacin da kike cewa kuke dan hayakin kai saboda tashin balaga da sauransu akwai lokacin da aka yi hakan a makarantar ku wurin janyo muku janyo hankalinku a nuna muku cewa a fahimta duniyar take ba rawan kai ba
eh gaskiya wasu ana kiran mu ko kuma zaka iya zuwa ma ka je kai musu magana kana da matsala haka ko kuma su su zo ajujuwa su faɗa su ce ciwon ga abin da ya dace ni ga abin da bai dace ni ba akan ciwon mu bi rayuwar ku a sani a hankali ko kuma dai irin dai haka ɗan samai da suke tsaya akan hanya ce ne su kai magana eh ciwon mu dai tanka su mostly daga hanyar nan ake fara shayi ko kuma su zo a yau da yarinya ko kuma yana ta fara dai jin kanta dai haka dai a sama
akwai lokacin da kika taba kai kanki wurin ganin sansanin dan neman shawara
gaskiya na taba zuwa akan mas na je na rubuta leta na kai don saboda ban cika fahimtar mas ba sosai
idan aka ba ku zabi tsakanin iyayenku da abokai da kuma shi wannan ma'aikaci ko ma'aikaciya wanda ke bangaren ba da shawarwari ga dalibai a makaranta aka ce ga matsala kana da shi kai ka sani gila wanda babban matsalar da kake jin kunyar shi shin wurin iyayenka zaka so ka je ko wurin abokanka wanda suke shekarun ku ɗaya da fahimtar ku ko kuma zaka iya kai matsalar ka wurin wannan jami'in
to gaskiya ni dai idan har ina da matsala kamar haka ba zan kai wa iyayena ba
idan
saboda idan ka kai wa iyayenka za su iya daukan abin da zafi su dauki hukuncin da samsam idan aka bi bai kamata a dau wannan hukuncin ba
a haka suke
gaskiya
suna muku yawa da yawa
yanzu kamar malami yayi maka wani abu wanda bai kai ya kawo ba a lokacin ka dau zuciya sai ka zo ka ga wa iyayenka karo dai wani abu kare dan hana da abin da zaka hada
irin wanda
dai mutane suka saba gaskiya daga nan iyayenka za su iya daukar action su zo makarantar gurin principal su dauki matakin da wanda ma gaskiya bai kamata ayi wannan aikin ba sannan kuma idan ka ga wa abokanka shawara malami ya maka wani abu ko kuma wani ya maka wani abu ko wata ta yi maka wani abu za su iya gani ai ya wani ya za a yi ka bari wancan ta yi maka abu kuma ka dale ta irin wannan din nan kawai ka je ka dau hukunci ka je ka mata wannan ko ka mare
ta ko ka ce ka rampe ta kawai
yawa kawai ka je ka mashi ka rampe ta din da ya hakan male du daidai ne ko kuma ka je kawai ka nuna mata cewa ita ai yarinya ce ka je ka nuna mata kai guru ne irin yawa kasan ka take to gaskiya kin ga idan ka bi wannan shawarar zaka iya shiga matsala kai abinda
bayan ka mata
yawa bayan ka mata yan mutane ka mata babban rauni a zuwa samu problem a zuwa ga police station
to kuma ba a I love you dole ko
no gaskiya ne idan kuma aka idan ma aka bibiya aka gano cewa kai ne mai laifi za ta iya yiwa a hore ka daga makaranta to kin ga me ya faru a nan su kuma suna can suna wannan to amma idan ka je ka gaiwa guidance and counseling su da mu aikin su kenan warware matsalu irin
wannan har da wannan ma wato kenan har ta bangaren misali abin da ya shafi rayuwar ku kai tsaye misali ke da dan soyayya tsakanin kai da wannan wata ɗan yarinya da kake gani ga shekarunka bai kai ba kana secondary ko kuma wani malami ya dan matsa maka ko ya sa maka ido duk ka zaka iya kaiwa
eh duk zaka iya kaiwa saboda gaskiya su guidance and counseling ba ma wai a iya cikin makaranta ba ko a ina in dai aka ce ma guidance and counseling to gaskiya suna da matukar amfani saboda ba wai case ne na guda daya na wannan suke da bada shawara ba ko na wannan abu duk wata matsala wacce take matsala ce a gurinka ko kuma a gurin wani ko a cikin jama'a guidance and counseling zai iya warware ta domin su gaskiya duk wanda aka dauka a guidance and counseling a matsayin aikin gaskiya ya cancanta idan ka duba domin gaskiya ba kowa ake ba ba shi wanda aka tabbatar zai iya
to kiran kai a naka a cikin jerin ukun nan ko za ka je ina kenan
gaskiya gurin guidance and counseling ne saboda shi wannan kawai shine aikin sa
kana ganin kenan sirrin ka ba zai balle ba kuma ina ka shawara ne
sirrin ai sirri gaskiya gurin guidance and counseling saboda shi aikin sa ne duk yadda matsala take zai iya warware ta kuma duk girman ta da gangantan ta amma idan har matsala babba ce ka kai ma iyayenka cewa gashi kaza 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 za su iya daukan abin da gaskiya dokar da ta wuce haka saboda soyayya da take tsakanin ka da shi
Malam Jamilu, ka taba kai kara misali ka samu tsangwama na ɗaliban yan uwanka saboda ila wani abu da ya hada ku abu ya kici ya kicinya, ka taba tunanin kadan zagaya wurin garin San Kansulan da neman shawara ko kuma a raba ku?
Tabbas na taba yin wannan lokacin tun ina jiyashin ne mana kira. Saboda akwai wani friend na wanda gaba daya na rasa ne sai ya ta kuma gaibana. Sai lokacin da nake son zan yi karatu shi kuma a lokacin da ya zo yana nuna min kawai shi wasa yake so yi. So sai na je na samu shi wannan jami'i na mai magana na gaya mai duk abin da wannan ɗalibi yake min. Sai yake nuna min to shikenan in haƙuri. Amma zuwa anjima.
Wato saboda kai kana son yin karatu?
Tabbas sai yasa na kai shi goma nan jami'i. Na je na same shi na gaya mai sai yake cewa in haƙuri yana zuwa anjima ta wuce ne to shikenan. So bayan dawowa na class din ma sai na ga aiko an kira yaron. Da aka kira shi wannan.
Tunda ka bada sunan shi.
Da aka kira shi yaron aka mai ban san dai ya suka da wancan malamin ba. So sai lokacin na gabe ƙarin magana ba sai da aka tashi school din ma mun fito waje. Bayan fitowa mu sai yake nuna min kalan je ya duka na akan wannan abin da na aikata mai. Saboda yaron yana ganin kamar shi dan daba ne aka ko kuma wani
ya fi karfi.
To ba wai maganar fun karfi ba, kin san duk abin da mutum kaga yana nan maka shi zai iya aikata maka wani illa. Aka to ko ba ko mai ko gafa karfin shi gaba da shi shine haka. So sai ban mai magana ban kula saboda lokacin. Sai bayan mun koma sura karfin a daya sai na je kuma samun shi wannan jiyashin na magana. So da bayan na masa magana sai a cikin ma wannan gani ga yaron aka cewa mu aka zauna tun kana mana da shi haka. To da kashi da gaba daya yaron ma kasancewa yi baya da wani aboki ma wanda ya huce ni.
Ba shi ma sai yake ko Allah ya kinsa shi.
Gaskiya lokaci guda yanayin yadda ba ma shi wannan ya faffada mai magana a lokacin kuma sai Allah ya canza mai duk wannan abubuwan da suke yi. Wannan sai dan yanzu ma haka akwai da wasu muna tare da shi a cikin su.
To yanzu dai da karshe zan ji tunda na ga alamun cewa dai wayannan masu ba da shawarorin wato suna iya bakin kokarin su a naku makarantun duk da akwai makarantun da ɗaliban sun ce ba su san ma da wannan aiki ba, ban ba su fahimci ma akwai wani jami'i mai irin wannan aikin a cikin su ba, wanda zamu yi fatan a ce an samu wannan gyara tun daga saman har ƙasa. To yanzu sai shawarwari ta yanda za a inganta aikin ta yadda zai daidai da bukatun ku ɗalibai a nan makaranta da kuma bayan kun dawo gida, menene shawaran ku ya za a inganta wannan aikin?
To dai gaskiya shi guidance an kasilin ba wai mu kadai dalibai muke da bukatar sa ba.
Ko
gaskiya jama'a ma da za su gane amfanin sa kamar mu yanda muka gane amfanin sa. To koda ba a ce za a dabbaka harkar ba, su da kansu jama'a za su fito su ce gaskiya ya kamata koda a ce unguwa-unguwa a waye musu ofis. Saboda irin zamantakewa ta aure ko zamantakewa ta rayuwa tsakaninka da wane ko dai wani abu ko kuma irin
da kwai daba-daban nan.
Yawwa daba-daban nan ko kuma da kwai kasuwanci ko kuma sana'a da kake so ka fara. To amma baka san wacce za ka fara ba. Idan har ka je gurin guidance and counseling zai iya baka shawarwari waɗanda a ciki insha Allah idan ka duba za ka tabbatar da cewa eh gaskiya yayi gaskiya. Domin gaskiya mu ɗalibai mu gaskiya muna cabawa.
Allah
da gani.
To yanzu da za a baka zaɓi a ce za ka yi guidance and counseling ko za ka yi matukin jirgin sama wanne za ka labari?
Eh to shi aikin guidance and counseling wani aiki ne ba wai na samun kuɗi ba. Saboda ko ma dai menene ko ba guidance and counseling ba duk mutumin da ya zo neman mafita a gare ka ka bashi in har mai kyau ce akwai wani lada da kake da shi a gurin Ubangiji shi to gaskiya wannan ba aiki ne na aikin kuɗi ba kuma ba kowanne mutum ne ake bashi ba sai ka yi deserve da wannan ai
haka.
Yawwa sai wanda
to ka ce a tafa mu ɗan gaidan san kansu
za ta iya yiwa maybe ni ban yi deserving da su ba saboda gaskiya ba kowa yake ɗauka ba shine kawai dalilin su kawai gaskiya sai wanda yake zababbe ne kawai an gane cewa zai iya aiki.
Kanis dai ya ce sai dan baiwa yake gaidan san kansu. Kai a naka meye kake ganin za a ƙara inganta aikin ya zama ya ɗalibai sun amfana iyaye da kowa da suke cikin gari ma amfana shi ya bada shawaran cewa banda ma makarantu a kakkafa su ma a unguwanni saboda mutanen da suke unguwan ba za su iya karuwa da shi da musamman matasa da idan suka yi ake cewa sun guji makaranta ma sun shiga harkar shaye-shaye da dabanci.
So kamar yadda shi kamis ya faɗa maganarsa haka ne kuma akwai mutane da dama wanda kin ga kamar yanzu yana so zai yi wani aiki haka na kasuwanci so ga dai kuɗin a hannunsa amma kuma bai san wannan abu ya kamata a ce yayi da wannan kuɗin ba saboda bai da abokin shawara zai iya samun abokin shi ce ya bashi shawara akan wannan kuɗin zai iya ce mai aje ga waje nan na shakatawa wanda zaka je ka huta da kuɗin nan baka da matsala kawai
ai wasa da shi
ai kawai a kashe su lokaci guda to akwai kuma wanda zai samu ya bashi shawara ta gari so amma kuma idan ya kasance akwai GNC din na kusa da shi to kin ga ko ba kuma ya je ya same su za su bashi shawara ta gari wacce zai idan ya juya kuɗin nan to za su zama mai abun alfahari nan ga
To jama'a duka annan muka kawo karshen wannan shirin a madadin
Hafiz Babale
ni Daula Salim ke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu
Yeah.